Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa. Kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. Yau da gobe yana tabo batutuwa da suka shafi rayuwar matasa da mata, kama daga zamantakewar su, ilimi, siyasa, lafiya, al'adu, kananan sana'o'i, nishadi, girke-girke, kai har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a zo a gani wajen ci gaban al'umma da dai sauransu. A yau Alhamis, shirin namu zai leƙa Kamaru tare da wakiliyar mu Maimunat Sado. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu sauraron mu barkanmu da yau. Barkanmu dai da sake kasancewa tare da ku a wannan lokaci cikin shirin yau da gobe, wanda hiranmu dai ya danganci motsa jiki ne da kuma wasan kwallon kafa na nan kasar Kamaru, wanda kowa ya san halin da kasar Kamaru take ciki musamman a wannan lokaci, wanda ake samun takun tsaka tsakanin shugaban hukumar wasan kwallon kafa ta kasar Kamaru da kuma Nasus Muele Kombi, ministan wasanni na nan kasar Kamaru.
Suleimanu Ibrahim shine sunana. Ni coach ne masanin kwallon kafa a kasar Kamaru. Na fara gudanar da wannan aikin yau shekara wajen 30 kenan. Na samu dama na yi su course su stash na samu takardu diploma wanda kaman da ake kira a Faransance. Na samu diploma masu yawa don ba zan iya irgawa ba. Akwai diploma FIFA, akwai diploma CAF, akwai diploma kuma na kasan Kamaru. A takaice dai yau tafiyan da ake yi na tsinci kaina a wani babban makaranta wanda ake kiran shi Eliju Football Ju Cameroon. Wannan makarantan ya samu fita don a wasanni na kasan Kamaru na matasa. Wannan makarantan shi ne babban makaranta wanda za a iya a jerin makarantun da ake da su. Wannan shi ne babban makaranta
na horas da matasa. To a wasu shekaru ne ka fara horas da matasa a nan kasar Kamaru?
Kamar da na ce miki yau na shekara 30 kenan. Na horas da matasa. Kuma ma na horas da su team. Manyan club na kasan Kamaru duk na samu na yi wannan, na yi aiki a wannan su club din. Amma na fi ba da karfi a kan matasa.
To mai ya baka sha'awa na wato kasancewa a cikin wannan sana'ar din?
Kin san duk wani matashi yana buga kwallon kafa. To ni na fara da buga kwallon kafa ne har na zo na samu injury, na samu hatsari a shi wannan wasan. To she na ga da in bari gabaki daya, me yasa ba zan soma horas da matasa ba kamar ni a wannan lokacin tun ina kuruciyana shi naga wannan dama ne da zan iya taimakawa matasa. To a wannan lokacin ne na samu sha'awan fara horas da matasa.
To Malam Suleiman, mun san cewa ana ganin wasan ƙwallon ƙafa a ɓangaren kamar Hausa Fulani, mafi akasari ana ganin kamar wasan ƙwallon ƙafa iskanci ne da sauransu. Mai za ka iya faɗawa wato iyaye waɗanda a halin yanzu wato suke ƙyamar wannan, inda ma suke hana wato ainihin 'ya'yansu shiga sana'ar wasan ƙwallon ƙafa?
Kin san rayuwar duniya akwai mutane wanda suke maganganu ba su san amfanin wasan ƙwallon ƙafa ba. Ƙwallon ƙafa sana'a ne, ya zama babban sana'a a duniya, kamar da za ce industry. Don yana akwai
babbar ma'aikata ce a halin
yawa, babban ma'aikata ne, don akwai kuɗin shiga. Ana samun kuɗi da yawa a ciki, sana'a ne, ba wai wani shashanci ba ne wanda kamar wa'insu suke gani. Kuma ƙwallon ƙafa shi ma yana karantarwa, don a tafiyan da ake duk wani matashi wanda yake so ya buga ƙwallon ƙafa, in bai je makaranta ba, bai samu ya samu wani ilimi wanda zai taimaka masa yin wannan, gudanar da wannan ƙwallon ƙafan, ba zai samu nasarori ba kamar da ake bukata.
Saboda a baya mun ga cewa akwai waɗanda suka je suka buga wasan ƙwallon ƙafa ba tare da ilimi ba, amma sai muka kamar cewa sun samu tekas na ci gaba, inda matasar yanzu kuma suke ƙoƙarin wato izuwa makaranta saboda ƙoƙarin wato ci gaba ta wannan ɓangaren.
Ƙwarai da gaske, kin ga kamar a babban makarantar mu Eliji Football, in baka da takarda na kamar certificate na makaranta, baka shiga wannan makarantar. Saboda haka karatu da wani education shi ake sawa a gaba. Kin san education shi ne
abu na gaba,
a komai za ka fara,
kwakwalwa
bai buɗe ba za ka iya samun wani daman yin wani abin a zo a gani ba.
To kamar wannan makarantar ɗin da kake faɗa, sai da certificate ake shiga, so da dama akwai waɗanda suke buƙatar su shiga wannan makarantar amma ba su san hanyoyin da za su iya su bi ba.
Kin san wannan makarantar a kowane shekara ana ɗaukan matasa guda 11 a duk ƙasan Kamaru. Ya ake yi, ana announcing ne, in aka yi announce akwai lokacin da ake buga wasanni a jayoyi da duk wani garin Kamaru, duk wani kusa da wani
kusurwa
na ƙasar Kamaru, ana buga wannan wasan in shekara 12 ake ɗauka. To bayan an gama kammalawa ne ake ɗaukan guda 11 masu shiga wannan makaranta.
Madalla. To batun maganar shekaru, kamar yadda ka kawo, musan a wannan karo an samu matsalar batun maganar shekaru, wanda muka gani ainihin shahararren ɗan wasan ball wanda aka fi sani da Nathan, an same shi wato da ainihin wato takardar haihuwa biyu waɗanda suka bambanta ta ɓangaren suna, haka zalika ta ɓangaren wato ainihin shekaru. Me za ka iya faɗa game da hakan?
Kin san wannan abin ya ba yau aka fara ba, wani bambancin shekaru, wani rage shekaru, don yaro na so ya buga ƙwallo shekarun shi ya hai, dole a nemi a rage mishi. Abu ne wanda ba yau aka fara, ba ƙasan Kamaru ba ne ma kawai, a duk duniya ne, amma ya fi yawa a ƙasan Afrika, ƙasashenmu na Afrika.
Saboda ba a
yawa, to tun farko kuma ba horas da su shi sun manyanta. To kin ga a wannan lokacin kuma ga wani shekarun da ake so, don yaro ba zai fita ya je ƙasan waje ba ya buga ƙwallo in bai da wa'insu shekaru, in shekaru ya fice kuma ba zai samu wannan daman ba. To a nan ne kike gani iyaye da su masu horas wa'in suke wannan suke ƙoƙarin canza shekaru, a rage wa yara shekaru. Amma kuma abu ne wanda a za magance shi don an so mu an fara magance shi a kasan Kamaru don duk wani yaro da zai buga kwallon kafa ana tilasta masa ya samu ajika shine a catidant dai a kowane shekaru a shekarun da yake da shi ko ya fara ko yana da shekara 13 ne ko 12 dole shi ya fara samun wannan
saboda akwai fitattu matasa waɗanda muka ga suke buga wasan kwallon kafa wato a unguwanni amma kuma wato ba su da hanyoyi ko kuma iyaye ba su da ƙarfi wajen kokarin sanya su a cikin wannan makarantun amma kamar yadda muke ji cewa a ƙasar waje akwai inda ake samun waɗanda suke horaswa suke zuwa unguwanni suke gani yadda yara suke buga wasan ƙwallon ƙafa daga nan ake tsinto su kamar yadda muka ga wato yanda ainihin shahararren wasan wato ball na nan ƙasar Kamaru Etofis wanda kowa ya san shi kuma shine a halin yanzu shugaban hukumar wasan kwallon kafa ta kasar Kamaru wanda a shi da kanshi yadda yake ba da bayani cewa shi ma anguwa aka dauko shi
kin san kwallon kafa kamar da zance ba wasa bane na masu kudi wasa ne na talakawa to kinga an fi samun talakawa akan wannan wasan wanda kuma suka kware wanda suke da talent to shi sa kika ga ake shiga sako da lungu a minciko su a samo su kuma yana da wuyan samo su a yanzu tafiyan da ake don yanzu makarantun kwallon kafa sun yawaita ba ya bambance wannan ne
wanda yafi inganci
wanda za a samu yaro ya shiga shi sa ake samun wa'innan matsalolin amma kuma kwallon kafa kaman addini ne kin gane ba kaman addini ne kowa na so ya ga dan shi ya haye ya zama shi ma wani kwararre a wasan kwallon kafa
hanyoyi ne za a bi wajen wato dafawa waɗannan matasa waɗanda suke kokarin wato ainihin shiga wasan kwallon kafa ko kuma wasu wasanni saboda mun ga yadda ainihin shahararren dan wasan dambe wato ainihin garin da shugaban kasa Fulbe a yayin jawabin sa da yayi yake maganar cewa matasa su bi sawu ainihin shi wannan dan damben din amma kuma cikin bayaninsa ya manta cewa shi wannan wato dan wasan dan damben bai samu ainihin goyon baya a nan kasar Kamaru ba kuma ta mummunar hanyar da ake hana matasa su bi ta wannan hanyar ya bi kuma yau ya zamo zakara a kasar Kamaru wanda a halin yanzu kamar tana alfahari da shi
kin san wannan hanyar dole matasa su bi shi don sun ga amfanin wannan hanyar don dewa wanda suke fada a ji yanzu a wasanni kamar Shinganu kamar Samuel Eto da sauransu dewan su wannan hanyar suka bi suka samu nasarori suka zama wa'ansu zakaru yanzu a farnin wasanni a Afrika ba za hana su bi ba amma kuma wannan hanyar hatsari ne mai yawa don in ka shiga ko ruwa ko wani abin nan mutuwa ne a kusa to amma kuma kin ga da wannan yaddan Allah da kuma sa'an da suke da shi hakan nan kuma suke bi suke samu nasarori kamar maganan kwallon kafa a kasan Kamaru an samu ci gaba da yawa don gwamnatin Kamaru sun bude makarantu wanda yara za su iya zuwa su yi gwaji in suka yi gwaji abin yayi kyau za su iya shiga wannan makaranta
kamar wasu makarantu ne wa'annan saboda akwai waɗanda ba su san wannan makaranta
akwai babban makaranta wanda ake kiran shi Academy National de Football na kasan Kamaru bayan wannan akwai wannan makarantar namu da nake ga miki League of Football du Cameroon akwai kamar su kaya sa
amma akwai da tsada
akwai masu tsadan akwai kuma masu saukin kuɗi akwai hanyoyi da yawa wanda yaro matashi yau zai samu kanshi ya zai tsinci kanshi ya zama babban dan kwallon kafa
za mu iya mu ji nawa ne ake biya su shiga wannan makarantar
kamar a gurin mu ba biyan shiga kaman da na ga ya miki
sai a gwada
an yaro na da kwazo ne ake daukan shi kuma yana da ilimin makaranta
amma akwai shekaru wadanda
akwai amma kuma shekarun da ake bukata kaman kai sa su ne suke da kudi kaman wajen miliyan 2 ne ko miliyan 1 ne
kaga talaka kenan ba zai iya
talaka ba zai iya shiga wannan makarantar mu shi yasa ka san kamar ta bude makarantu wanda saboda talakawan su samu su masu su amfani da wannan makarantu.
To ka san akwai cin hanci da rashawa da ya addabi nan kasar Kamaru. Gwamnati ta bude wayannan makarantu. Amma yayin da talaka ya zo in dai bashi da wannan kudi yana da wahala a ce ya shiga. Sai dai ko ina da sanayya akwai wanda ya kama masa hannu.
Kin san rayuwar duniya ya gaji wannan a tafiyan da muke yanzu cin rashawa da su abubuwa wanda bai da kyau. Sai dai mu roki Allah ya taimaka mana mu samu mu ga bayan wannan abu ne wanda ya bisa duk gari a duk kasashen Afrika za ki ga a gurin kaje guri kana so ka samu wani a farmashi an tambaye ka wayansu abubuwa wanda kai kuma ba ka da karfin wannan.
Ko Sulemani, da ba don wannan aiki ba wannan sana'ar da kake a yanzu da wata sana'a ka kama.
Kin san ni tun farko da na tashi akan kallon kafa bayan kallon kafa kuma na yi karatu don a ko da ban yi kallon kafa ba zan ci gaba dai da horas da yara akan wasan motsa jiki wanda shi ma babban sana'a ne don nayi wannan aikin.
Wato kai dai ka tsaya kan bakanka ainihin ka sana'ar ka wasan kwallon kafa.
Ba wasan kwallon kafa ba don ina bayar da ina horas da matasa a makarantu wanda shi wasan motsa jiki kamar wanda ake kira education physique wannan ma ina yi. Shin ga shi ma babban sana'a ne a makarantu yara saboda motsa jikinsu da wayansu abubuwa bai shafi kwallon kafa ba na ma wannan.
Kuma an san cewa ainihin motsa jiki abu ne wanda yake da muhimmanci na jiki.
Yake da muhimmanci a lafiyar jikin dan adam.
Wasan kwallon kafa da wasu wasanni ya zamo a wato kasar Kamaru. Kamar akwai rashin lafiya ciki ko kuma wato rashin lafiyar da nake so na faɗa wato ainihi kaman babu jituwa tsakanin ainihi kungiyar wato FIFA foot wanda muka sani na hukumar wasan kwallon kafa na nan kasar Kamaru sannan kuma da ministan wasanni kuma mun ji labari cewa ba karo na farko bane a cikin dai tarihi da muka sani wanda a halin yanzu abun kuma kamar dai dada tabarbarewa yake kuma yake dada ci gaba wanda a halin yanzu tsakanin Eto FIS shugaban hukumar wasan kwallon kafa da ministan wasanni na Ismaila Kombi kamar akwai takun saka wanda a halin yanzu kamar an samu rarrabuwar kawuna waɗansu suka ce a nan fadar shugaban kasa da kuma ainihin hukumar wasan kwallon kafa da kuma ainihin wato fadar ministan.
Kwarai da gaske akwai matsaloli da yawa a fannin kwallon kafa a ƙasar Kamaru yana tafiya wajen shekara 20 baya kenan tun lokacin da ya Muhammad yake taragan wannan shugabancin da ministocin da suka gabaci wannan lokacin ana ta samun matsaloli har zuwa yanzu sai dai mu ci Allah ya samu fita wannan matsalolin da muka shiga. Kin san abu ne yau aka ce akwai kuɗi akwai kuma son girma to abubuwan shaida hankali abinda yake kawo tababarewan wasan kwallon kafa a ƙasar Kamaru da kamar cin rashawa da muka yi magana da maganin shekaru yara na rage shekaru duk wannan matsalolin in Allah ya za samu bayan shi.
Wato a tafiyar da muke yi a halin yanzu a nan kasar Kamaru kai kana ganin cewa komai nan zuwa gaba za a samu mafita game da kamar batun maganar shekaru sa'annan kuma da wannan maganar na FIFA tsakanin wato FIFA da wato official minister wasanni.
Za in Allah da za samu mafita kamar da nace miki wasan kwallon kafa a ƙasar Kamaru kaman addini ne kowa ya mayar da kanshi in dai ba maganan politics bane yake daukan kan mutane to maganan kwallon kafa ne kowa ya mayar da kanshi shi yasa kike ganin abubuwa yake tababarewa kowa na so a ji shi kowa na so ya ci shi ne zakara to kin ga wannan kuma ba zai yi ba kuma akwai dokoki in aka bi dokoki ba za a samu problem ba to rashin bin dokoki ne ake samun wa'ansu matsaloli.
Wai yanzu ka zo kan wannan maganar da muke yi wanda ake gani kamar cewa ainihin ministan wasanni ya saba ga dokokin wato ainihin da shugaban kasa ya gindaya game da ainihin hukumar wasan kwallon kafa ta kasar Kamaru.
Kwarai da gaske haka ne, minista ya taka doka shi a ce abinda za ce a wannan dole ya bi doka. Dogoni dan adam da doka yake amfani, to in mutum bai bi doka ba kinga akwai problem ai. To shi sa yazo
ake kana gani ba kamar kokarin mayar da martani suke wa Etofis a yayin da yaje wato wasan da suka taba yi ina ga a kasar Morocco, wanda Eto yayi tsayan daka a wajen cewa idan ba a samu so hotel mai inganci da kuma mota wanda za su iya su yi zirga-zirga cikin tsanaki da kuma biyan su albashin su ko kuma alawus su ba za su motsa zuwa wannan wajen wasan bol din ba, shin ba martani bane a halin yanzu da suke yunkurin maidawa Eto?
Akwai abubuwa da yawa da ya wuce baya akan lokacin da Eto yake shi ma buga kullo kamo ya zo ya zama shugaba. Akwai waɗansu abubuwa da aka yi wanda shi Eto yana gani kamar bai dace ba a yi waɗannan abubuwan, saboda matsayinsu suna ƴan wasan kwallon ƙafa, suna so komai ya zama na a daɗin su. To a wannan lokacin an samu wannan matsalolin kamar da aka ji buga wasan ta zumunta a ƙasar Algeria ne, lokacin da aka ce musu su yi wasa za ba su kuɗi daga baya, suka ce a su ba za su buga wasa ba in dai ba su kuɗi ba, kuma ba kai su wani hotel wanda abin a zo a gani ba da ya dace. To kinga an ta samu wannan matsalolin a lokacin da shi Samuel Eto yake captain ƙasar Kamaru. Shi ma Eton akwai wa'insu abubuwan da bai cancanta ba ya yi kuma ya yi, kinga duk wa'innan abubuwan shi ne yanzu a kowa yake mayar da martani ake kira kaman kwallon kafa na kiran shi ping-pong, ka buga maka ka buga mu buga maka ka buga mu.
Wato yanzu shi ma ina wannan matsayin da da wa'ancan su ke
na. To yanzu wa'annan ne duk yake kawo cikas a wasan kwallon kafa a ƙasar Kamaru.
To wata kira ne za ka iya kai wa iyaye a halin yanzu waɗanda suke kyamatar wannan ayyukan da kuma suke ganin suke wa waɗanda suke wannan wasa hangen wato ainihi kamar ɗan iska ko masu rashin mutunci?
Kin san a rayuwar duniya iyaye ba su fahimci shi wasan kwallon kafa ba a farko, amma yanzu alhamdulillah sun fara ganewa, suna barin yaransu su je su yi abin da suke so kaman a sha'anin kwallon kafa. Shince iyaye su bar yaransu a duk lokacin da suka nemi su bukaci wasan kwallon kafa a bar su je su yi, saboda haka kuma a tallafa musu kuma a dinga lura da su, ba za wai an bar su sun tafi ba kenan, a dinga lura a dinga ganin me suke yi, a dinga taimaka musu in Allah ya danda rabo hanyar samun su ne.
Shawara ga matasa mun kawo kusan ƙarshen wannan
shi kamar da nace matasa su zama masu discipline, ana kiran shi discipline, masu ya zan farani da
wato masu kokarin tsayawa
akan tsari, su bi tsari kuma su yi ladabi, kin san duk komai a duniya in ba ka yi ladabi ba za ka samu amfani shi ba. A wannan zan cewa matasa su zama masu ladabi kuma masu kokari, masu jinta, su masu bada kuzari a abubuwan da suka sa a gabansu.
Masu sauraronmu a yau dai muna tare da malama Maimuna wacce za ta yi mana dafuwa. To yau malama Maimuna, me za a girka mana? Muna nan sau da kafa muna biye da ke.
To a gaskiya yau dai abin da muka ci za mu dafa ganyen dole, inda muke kira nan shi ne ganye maɗe ɗacin nan kenan, ake dafa shi da gyaɗa kenan, ɗanyen gyaɗa. Za ku wanke ganyen ku sosai, a cire ɗacin ya fita sosai. Bayan an kammala ka, za a ɗauki ɗanyen gyaɗa, busheshen gyaɗan nan din da muka sani ake sayar da shi, za ka ɗauka ka tafasa wannan gyaɗan. Bayan ka tafasa shi sosai ya nuna, sai ka sauke. Za ka ɗauki albasa sosai mai dama, kuma za ka yanka a ciki da tafarnuwa da kuma ekrivish, wato janga kenan da muke kira a nan. Za a kai gurin niƙa, za ka niƙa shi sosai, ka dawo kuma ka tafasa ganyen shi wannan gyaɗan. Ganyen ka na ajiye a wanke, kin ɗauki ganye kuma an wanke ganyen, sai kawai a saka shi a cikin wannan gyaɗan. Ana sakawa a gyaɗa ya nuna sosai. Bayan ya kammala ya nuna, shi kenan sai kawai a ɗauki kuma yanzu albasa, a soya albasa sosai. Bayan albasa ya soyu, sai ka kwara mai a cike kan wannan girkin. Bayan ya riga ya gama dafuwa, sai ki kwara shi, yake tara ɗanɗano, yake tara ƙanshi. To wannan dai ganyen dolen da na dafa shi ne da kuma nama da busheshen kifi a ciki. Kasancewa kin san mu a nan ƙasar Kamaru muna mu'amala da kuma 'yan ƙasa, dole idan suka zo hakan nan ya zamana akwai abincin da suke wato za su iya ci sosai. Kunda yake da duk inda ka tafi za ka ji an dafa kaza ne da kuma wato miyan tumaturi kenan. To a koda yaushe dai idan ka dadan sanje hakan nan, wannan dai dolen da na dafa 'yan ƙasa an fi cin shi ne da miyondo, wato kananan bambaron da ake yi da gurka. Da shi dai na dafa a yau, a gaskiya sai shedai kin ɗanɗana min Murata Sado.
To godiya muke yi malama Maimuna da wannan girkin da kika yi. Madalla, da fatan dai mutane sun gamsu kuma sun ji daɗi.
Masu sauraro, anan dai muka kawo ƙarshen wannan shiri, sai wani mako idan Allah mai kowa mai komai ya so. Maimuna Sado, muryar Amurka, sashen Hausa.
Kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin, tare da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa, Julie Leathers Gresham. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, a huta lafiya.